الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ‘yan uwa musulmi, manya da kuma matasa da matsakaita, duk ina mana gaisuwa ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta’ala da ya bani ikon halartar wannan wuri don nuna murnanmu da farin cikinmu da godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta’ala da ya arzuta ɗan uwanmu, abokinmu Malam Aminu Dawud, bisa ga aure da ya samu. Ba zan iya tuno tun lokacin da nake ganin shi a sahun gaba a wajen karatuttukan da duk nake gabatarwa ba. Tun lokacin mai tsawon shekaru da dama da suka wuce baya, har aka zo wani lokaci aka ɗauki lokaci bana ganin sa, lokacin ma ban san anan yake ba nan unguwar. Sai muka haɗu na ce kwana biyu bana ganin ka, sai ce ai na tafi sabis ne hidimar ƙasa bayan ya kammala university. Na ce a ina ka je? Yace ya je jihar Bayelsa, kuma zai sake komawa tunda bai gama ba, ya samu ɗan hutu ne ya dawo. Ba tare da na nema daga wajensa ba, ya rubuto min wani rahoto na wani adadi na shafuka wanda yake ba da hoton yaya musulunci yake a wancan jihar da yake bautar karra. Wannan sai bani sha'awa cewa ba mu saba ganin haka ba a tsakanin matasanmu. Galibi wani da ya je bautar ƙasa abin da yake kai shi, to ya samu dama, musamman idan an tura shi kudancin Najeriya inda ba dangi iya babu na baba, to gani yake ya samu dama na yadda zai ci karansa babu babba. Domin dai bautar ƙasa an haɗa baligai ne maza da mata da suka kammala karatu a university, ba mai wa wani faɗa, kowa yayi abin da ya ga dama. Kuma ita kanta dokar ƙasar ta yarda da fitsara da kowane irin rashin mutunci da ɗaliban za su, tunda daga cikin abin da ake ba su bayan an ba su riguna da wanduna na kaki da takalman hawa dutse, kuma sai a raba musu kwandam, wato wanda yake nuna an ba su lasisi na zinace-zinace. To amma alhamdulillah, duk da irin wannan rintsi da dayawa daga cikin matasanmu suke ketawa, sai ga waɗansu sun je sun dawo lafiya kalau da imaninsu, suna sallah guda biyar a kan kari, sukan yi iyakacin rintsi idanunsu daga kallon haram, kamar yadda sukan yi ƙoƙarin su ga cewa ba su killata ba tsakaninsu da ƙyamace, killatuwar da za ta iya haifar da haɗari game da imaninsu, game da tsayawarsu akan tafarkin gaskiya. Waɗannan al’amura da dama da na sani tattare da shi da waɗansu wanda ba su ba, su suka sa a halin nan cikin daren nan na fito, duk da halin da nake ciki na rashin sukuni. Na yi tafiya wanda na ci kamar kilomita 900 da wani abu, kuma ni na tuka mota, kuma na dawo yau da gardin azhar ga mura ga sauransu. To amma gaskiya na ga cewa zan ji kunyar sa idan mun haɗu kawai kan titi, in ce da Allah kai hakuri jiya ban samu zuwa ba. Da haka na ce mu taho da ‘yan uwa Malam Sani, ko da faɗakarwa ne ya yi, ni ina zaune a wajen, ni ma dai na yi rajistar sunana a cikin mahalarta. Da haka Malam Aminu, ina fatan Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya bayar da zaman lafiya tsakaninka da amaryarka, kuma Ubangiji ta’ala ya ba ku zurriya ta gari. Dukkan wanda ya aure, addu’ar da manzon Allah ya sunanta ka ce da shi idan ka gama da shi, barakallahu lakuma, ko barakallahu fikuma, ko barakallahu alaikuma, ko ka haɗa duka, barakallahu lakuma wa fikuma wa alaikuma. Dukkan barakallahu ne ba za a faɗa maka ba sai kai aure. duniya ko ba gawa barakallahu lakuma kaga mutum biyu ne to sai kuma idan kai kade ne sai a ce laka ko da dan bada ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya sanya alkhairi a cikin wannan aure ko musamman sai ya zanto aka sake yin wani dace shi wanda ya zanto waliyin amaryar ko uban amaryar shi ma kuma duk muna tare a masallaci koyaushe a sahun gaba shi ma ban san iyakacin tsawon lokacin ba ga shi nan a tattare tare da mu daga nan gefen dama a kan kujera a gefen Alhaji Mansur na ya farin ciki kuma da nasa ba Alhaji Mansur a wannan waje a tsara ɗauka wuri ne da ya kunshi matasa zalla a ce har da on kamar idan zan ce wani abu a nan gurin a hakikanin gaskiya zan ce aure tafarki ne na rayuwa wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta shi ya kuma ba shi mahimmanci a cikin littafinsa mai girma ya kuma kaddara annabawansa su zanto su rayu rayuwa irin ta aure da shi cikin hikimar Allah ya halicce mu jinsi biyu mace da namiji wannan haka Allah ya so don wata hikima ta shi ba ma mu kadai ba cikin mutane a galibin halittar Allah mace da namiji wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun cikin hikimar Allah da kaddarawarsa ya kaddara kowane jinsin halitta ba za su ci gaba da tsorewa a ban kasa da yaduwa da hauhawa ba har sai an samu gogayya tsakanin namijin halittar da kuma ta matar halittar bayan da za a yi jinsin tumaki su yadu sai yana akwai alaka da gogayya da juna tsakanin tinkiya da rago haka a cikin jinsin awaki dole sai akwai wannan tsakanin dan akuya namiji da kuma akuyar mace haka a cikin kowace halitta to haka cikin bil adam bayan da za a yi dan adam ya hauhawa a ban kasa ya yatu a samu dangi kasa ta samu population sai an samu kulla alaka tsakanin namiji da kuma ƴa mace to ita wannan alakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai yadda ba ta kullu ta kowace irin hanya in ba ta hanyar aure ba duk wata alaka da ta namiji zai yi da ƴa mace duk wata gogayya da za a samu tsakanin saurayi da budurwa tsakanin ɗa namiji da bazawara tsakanin kowane namiji da kowace mace da sunan abotaka abokantaka da sunan samartaka da sunan alaka da sunan tare maka yi karatu unguwar mu ɗaya duk wannan Ubangiji ta'ala bai yadda da wannan alakar ba matukar ba za ta kare da yin aure ba shi yasa sunan mace a cikin larabci imra'a idan ita kadai ce in suna da yawa a ce annisa lokacin da aka ce imra'a ana nufin ya mace guda daya lokacin da aka ce annisa ana nufin mata da yawa ta iya yiwa suna da aure ko ba su da aure lafazin annisa ya shafi mai aure da mara aure ya shafi budurwa da bazawara da wanda take mai miji ya shafi tsohuwa da matsakaiciya da kuma yarinya budurwa dukkan lafazin annisa ya shafi su to cikin hikimar Allah wannan lafazi na annisa ba shi ne Allah ya yawaita magana a kansa ba cikin alkur'ani in zai yi maganar mace cikin mace ko ma'auri kawai in namiji ne ma za a ce mata zawj in mace ce ma za a ce mata zawj huwa zawjuha wa hiya zawjuhu idan suna da yawa a ce azwaj to sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala in zai ambaci mace in dai akwai ɗa namiji a daura da ita galibi akan kawo lafazin zaus din ne dan a nuna ba a san wata mace ba da alaka da ɗa namiji sai matar aure duk wanda ba ta da aure ba a yadda da alakarta da kowane irin ɗa namiji ba in ba auren ra'ayi ba dauki misali Ubangiji subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida sai ce wa khalaqa minha zawjaha ayyana dawa ce wa khalaqa minha imra'ata amma sai ce wa khalaqa minha zawja wa basta minhuma rijalan katiran wa nisaa kaga lafazin zawj matar aure wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha kaga lafazin zawj ma anan yana nufin matar aure ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كذا أزواج ما أنا أقول أنا نفهم ما تأي وأن تسكن أولي دهك وأن ننون مهم من تنقولي على يوكان أدب كما ننون سوى دكا متى علاقة ذاك سكان النمجد آمش متى كربا أولي ذائبة wannan alaka haramtacciya ce a cikin addinin musulunci sannan kuma kai kanka ba za ka samu sukuni ba sannan ba za ka samu ɗa ba domin kodawa ne ya kusanci wance ta hanyar da ba ta aure ba wancan nan ta samu ciki kuma aka tabbatar na wane ne shi ya faɗa ita ma ta faɗa wannan ɗan da za a haifa a musulunci ba a jingina shi ga wannan a matsayin ubansa tunda ba da aure aka same shi ba shi yasa dan baya da gado kuma shi ma uban ba zai shiga dan dan ba ko da an kaddarawa dan dogon kwanan da ya girma ya yi dukiya wancan ba zai gaji shi ba tunda ba mahaifinsa bane ba shi kuma dan ba zai gaji mahaifin ba shi ma tunda ba mahaifinsa bane ba duk da cewa shi ne sanadiyar samuwarsa amma tunda ba ta hanyar aure ba ce Allah bai yadda a jingina masa shi a matsayin da auren kaga wannan ke nuna mutuncin aure kenan domin aure yana tabbatar da mutuncin ka kai dan adam duk wanda aka same su ta hanyar da ba ta aure ba sai ka kai na jin kunya cikin jama'a dan ba zai iya nuna wani fa yace baban sa haka dan matar da take dauke da cikin da ba na aure ba sai kaga tana jin kunyar fitowa haka iyayenta sai kaskancin ya same su su rinka jin takaicin ina ma a zubar da cikin amma inda zaka gane aure yana da mutunci kuma aure yana da kima yana da daraja a aura maka mace a je a shirya ɗaki ba a sayi karamin gado ƙato ake saya babba kwanciyar mutum biyu kai da wa sannan a sa a kullo guda biyu ɗaya a can ɗaya a can ai ba sai an ce kin ga wannan naki ne kuma wannan naki ba shi ya sani ita ma ta sani su ma da suka kawo filan sun sani shi ma da ya ci nikin filan duk ya sani amma ba wanda yake jin cewa yayi wa Allah laifi kowa na farin ciki da jin daɗi kowa na farin ciki da jin daɗi amma lokacin da mutum ke fasikanci a garin da ya san na musulunci ne a ɓoye yake ita yarinyar a ɓoye shi ma a ɓoye duk ba sa cikin natsuwa ba kwanciyar hankali suke yi amma shi ɗan ya kawata musu shi wannan ma'auracin lokacin da ta samu ciki jaririn ciki tana wahala tana amai a kasar Hausa zai je gida da kanshi ya je ga yadda iyayenta ke ce wanta ba ta jin daɗi ba a cewa ba ta da lafiya ba ta jin daɗi su tsofaffi sun san yaran meye ba ta jin daɗi za su samu wasu zuwa yanzu mana idan aka rusa da juna biyu sannan juna biyun nan tun yana yaro har ya girma kowa ya danta da shi ba ta jin kunya shi mijin nata baya jin kunya iyayenta murna suke da farin ciki a gaisu da ita ya taho za su shiga mota ko za su je asibiti ko za su je wata unguwa kowa ya danta ya san dai cewa ba a haka aka kai ta gidan mijinta ba sannan kuma kowa ya danta ya san ba ruwan famfo ko ruwan yankar ta sha ba cikin ya zama amma ba wanda yake jin danyewa Allah laifi wannan duk na nuna darajar aure da mutuncin aure idan aka haifi ɗan shi uban yana farin ciki ita yarinyar tana farin ciki ƙawayenta suna farin ciki wancan ta haihu abokanansa shi suna farin ciki wane abokin mai yayi ɗa ai an haifa mana ɗa yayyensa da ƙannansa suna jin ɗan nasu ne ita ma can yayyensa da ƙannanta suna jin ɗan nasu ne sannan jikoki na wajen uwa suna jin ɗan nasu ne sun fi alfahari da shi jikoki na wajen uba haka kowa na farin ciki da yaran wannan shine darajar aure amma idan da mutum aikin banza yayi da matar na farko shi kuya yake baya son a jingina masa da a ce shi yi wa wancan ciki baya son ita mai cikin tana dauke da shi ba ta so, iyayenta ba ta so, iyayen shi yaron da ya je wannan cikin su ma ba ta so. Idan aka haifi yaron ya girma shi kuma baya son su su duka. Wannan shine babbar masifa ta cikin zinace-zinace idan ba ya aure ba. Abu ya fita daga jikinka bangare ne na jikinka dan da ka kusanci mace ta haifa bangare ne na jikinka, amma kana kyaman shi ba ka san shi tunda ba aure bane ba. Amma na aure ku ka dauke shi ya maka sumbudi ya maka fitsari da maka damuwa. Kana farin ciki da shi. Wancan dan idan ya taso duk yana ganin zan je gidan su wani hutu, an yi makaranta kenan an dawo hutu, zan je gidan su wani sallah ta zo ya je can gidan ya fita, gidan abokan mahaifinsa yayyen mahaifinsa kan nan ya tafi, kuma gidan yayyen mahaifiyarsa kan nan ta, kawayen mahaifiyarsa, kakanninsa na zokuba, kakanni na zokuba, duk inda ya je ana ba shi barka da sallah, yana ta farin ciki. Amma wancan ɗan da aka samu ta wannan hanyar da ba ta wannan ba, sai kawai ya gadin jama'a sun ki shi amma bai san dalili ba, tun yana ɗan shekara 5 shi da bai ma san meye dalili ba. Daga lokacin da ya girma ya zama mutum ya gane me yasa aka ki shi, uwar da ta haife shi baya san sa, kuma kokari yake bar garin gaba ɗaya, kuma bai ki ba a yau a ce a yi girgizar kasa garin biyu sai daga yi, saboda yana da wani kulli a cikin zuciya na damuwar shi bai san ba ko masa. Na ce ba zai iya bugun kirji bai ce ga ubana ga gidan kano ubana ga gidan wan ubana. To wannan shine babbar musibar da ke cikin zurace-zurace. Da yawa daga cikin mutane yau sukan guji aure amma sun kasa gano hikimomin da ke cikin sa. Waɗanda suke da shi suke da halin su ƙara sai su rika gudun shi, waɗanda ba su yi ba sai ka ga kuma sun ƙi wasu na jin tsoron akwai wahala a rayuwar aure. Idan mutum yana da mace guda ɗaya zai gudanar da ita shi da ita, wallahi rayuwarsa ta fi arha sama da rayuwar saurayin da yake gudanar da kansa baya da gidan da za a bashi abinci shi zai saya. Rayuwar ma'aure ta fi arha, rayuwar saurayin ta fi tsada. Kaji wani ya faɗa ce ga bashin rai da damuwa a cikin ko ba ka san canjin hankalin ba, ka balaga ka girma kamar ɗan autan samudawa, inda ake bala'in gina idan ana ruwa da zazzar ɗaki ke yana yiwu hajin hankalin duniya. A yi ruwan dare ɗin da bakin almoron nan bai tayi bai ɗora ba, mai gurasa babu, mai abinci tare babu, canjin hankali. Ko a yi ruwan safe a bara tun da karfe shida kana sai sai goma ba tashin hankali a wurin goro irin wannan. Akwai tsada wajen mutum ya rike kansa shi kadai in dai ba yana da wani gidan yayi inda ake ware masa kwanan sa ajiya gindin murhu ya zo ya dauka da kansa, wannan yana da abu. Amma idan baka da gidan wani wanda za a ajiye maka gindin murhu ka dauka ko turiya da ajiya ta ku, ya'yan wanka suna ce maka baba na soro ko baba na shago, a ce wani baban a ce ba baba na cikin gida ba baba na shago, ma'ana ce baba na shago kenan. Ta gama yawo a nan gurin ya'yan kuwa musulmi, wani shaitan na nuna masa a rayuwa akwai wahala, akwai ɗawainiyar abinci, akwai ɗawainiyar sutura, akwai batun magani ta iya haihuwa, nauyin rayuwa zai hau kaina. To amma waɗannan fa ababe da kake kishewa matarka duk ba abin zaba ne, ba lada ne. Tunda da hadisi ya ce ba cikin sahih Muslim, manzo Allah ya ce tsakanin dinarin da aka kace dan yaɗa kalmar Allah da dinarin da aka ciyar da miskini a matsayin sadaka da dinarin da wato ka ciyar da iyalanka, wanda ka ciyar da iyalanka ya fi lada a wajen Allah, ya fi falala a wajen Ubangiji. Ce fa ne da zaka yi abinci da zaka sowa iyalanka, wato lada Ubangiji yake baka kamar kayan sadaka. Idan ka samu ƴaƴa kula da su, lada Ubangiji ta'ala ke baka kamar kayan sadaka. To dan saboda haka nan gudan hakikanin gaskiya mu daina yarda mana yaudaran kanmu ko shi dan ya kawata mana rayuwa wanda muke yi mara kyau. Da yawa daga cikin matasa sai su rinka jin cewa yo ai idan ka aure ba za ka cike ba, me kake bukata ba ya mace ba, yanzu ga suna akan titi in yana son ya yi fasikanci da zaurawan da za su yi dirishi, idan yana son ya yi da ƴan mata akwai wanda za su yi dirishi, in yana son ya yi gida, in yana son ya yi adaji. Amma abin da bai gane ba shine duk wannan ko da mace 100 za ka tara da ita ka biya bukatarka a titi wallahi ba ta kai kimar mace ɗaya ba ta aure kuma dare ɗaya. Mace tari ta banza kwaɗayi take ƙara maka na jima'in ba ta gamsar da kai ba, matar aure kuma gamsar da kai ke tana satisfying ɗinka. Mace tari duk lokacin da ka ganta kafin ka sadu da ita ɗin kake sha'awa har kuma ka zo ka sadu da ita, daga lokacin da ka yi releasing maniyin ka ya fita sai ta kai ke dawo maka, me yasa kai zunubin kuma yana nan yana jiran karanin tafin ka. Saboda haka ku daina yadda ce ɗan yana yaudaran ku, ku daina yadda ce ɗan yana tsoratar da ku game da harkar aure. Kai ai abun akwai wahala, ai yadda Najeriya nan take, kai ana cikin mulkin Obasanjo, kai Masara kaza kaza kaza. Akwai kawatawa ta shedan mai tarin yawa, akwai kawatawa ta shedan mai tarin yawa. Matukar Ubangiji Subhanahu wataala ya baka abin da yake na rufin asiri, kar ka jira cewa wai sai kai kuɗi da yawa. Kana da rufin asiri da zaka iya rike matar baya ruwa fallasa, Ubangiji Subhanahu wataala zai taimake ka, zai sa albarka a cikin rayuwarka. To wannan shine babban abin da ya kamata wato ainihin mu fahimta, don mu kimanta aure, mu daina jin tsoron sa, mu daina guje masa. Duk mutumin da yake yawo a titi yana bin ƴan mata nan da can, ya tara hoton ƴan mata babu iyaka a albar din shi, sai abokanai sun kawo ziyara a rinka budewa, yadda ka san mai karatun da la'ilu ya bude wannan shafi, yana bi shafi shafi yana ce shiko da tashege wani wannan ba a yi na take hudun a yi wani haka da hannuwa hudun hudun zuwa hudun gina dawa wani gina ganin indewa ne ya tsara wa ɗanyen mata wannan suna can wannan suna can wannan suna can gudun wannan duk wallahi da lahi kai shi zai zama maka nan da damuwa zai zama maka nan da ka samu matar ka ta aure guda ɗaya wanda take son Allah, take son manzon Allah, take da nutsuwa, take da hankali, ka aure ta ka samu kwanciyar hankali ta tare da ita yafi komai. Sannan bayan aure ya yan uwa musulmi akwai kurakurai da dama da ake samu a cikin rayuwar auratayya, dandana ga an yi aure kuma dandana a samu cikas a kowace unguwa ka ce yanzu zawarawa suna nan da yawa. A yi aure kuma ba tare da an ɗauki lokaci ba sai ya kasance auren yar da ya warware. To a hakikanin gaskiya akwai abubuwa da dama da suke shigo mana waɗanda suke wargaza mana harkar aure. Na farko dai karancin ilimi na addini, matukar kai ba ka da karatun addini, ita ma ba ta da karatu da tarbiyya irin ta addini, to za ku rika samun kurakurai masu ɗumbin yawa a cikin rayuwa ta auratayya. Amma matukar akwai karatu na addini, to ai za ka san wannan mace tana da haƙƙi a kaina, kuma nema ina da haƙƙi a kansa, irin yadda nake son ta bani haƙƙina ya kamata nema in ba ta haƙƙin, ita ma za ta san cewa mijin nan na haƙƙi a kaina, irin yadda nake neman haƙƙina ya kamata nema in biya shi nasa haƙƙi. Karatun addini ke sa a samu wani da tarbiyyar addini. Kallon hoton rayuwar auratayya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin kwafin wannan abin da manzon Allah ya gudanar da matansa a kai, mutum ya kokarin tsabbakawa a karan kansa, wannan duk yana daga cikin abin da yake mai muhimmanci. Sannan kallon manufofi na aure, daga cikin manufar aure babban manufa ka kare kanka daga zina, ka sa wata ta kange kanta daga zina. To idan an samu wannan manufar, an samu ɗaya fa daga cikin abin da yake sinadarin shiga aljanna. Daga cikin babban manufar aure a samu ɗa da zuriya ta gari. Daga cikin babbar manufar aure a rage adadin yawan ƴan mata da ake da su da zawarawan da ba su da mazaje, don sai da aure ne za a rage adadin su. Daga cikin manufar aure akwai sada zumunci, kafin ka auri wanda ko ta aure ta za ga abin da ya haɗa ka da gidan ku da gidan su, amma daga lokacin da ka aure ta aure daɗi sai ka ta zama ɗan gida. In ka je za ka shiga ba mai inkarin cewa don me za ka shiga, ita ma ta zama ƙar gidanku don ta zo za ta shiga ba inkarin da ya kawo ta gidan. Sai ga an samu alaƙa tsakanin jama'u guda biyu, jama'ar kan gidan wato gidan su amarya da jama'ar nan gidan gidan su ambuce, ana mutunci ana zumunci. Da ko ba mai taya wani kuka idan abin kuka ya samu, ba mai taya wani farin ciki idan abin farin ciki ya samu tsakanin gidajen guda biyu. A yanzu ko duk abin da ya tafi kan gidan ya tafi kan gidan, a ce abin nan na haɗuwar al'umma. To waɗannan manufofin idan ma'auri na kallon su, sai ga cewa da bakin auren nan fa na samu tsaro irin wanda da ba ni da shi ta fuskar aukawa cikin zina. Sannan mun kullu tsakanin gidanmu da gidansu, inda tana budurwa ni ina saurayi, alaka ce ta saurayi da budurwa, yanzu da muka zama ma'aurata to fa ina ganin kimar 'yancin gidan, ita ma tana ganin kimar 'yannan gidan. Mun haɗa gidaje guda biyu, yanzu rabuwarmu mu biyu ba rabuwa ce ta ni da ita kaɗai ba, rabuwa ce ta gidaje guda biyu. Amma lokacin tana budurwa ina zuwa zance don mun rabu, ni da ita ne muka rabu mu kaɗai. Amma yanzu bayan an yi aure, in mun rabu ba mu biyu ne bane muka rabu, gidaje guda biyu ne suka rabu. To idan mutum yana kallon irin waɗannan abubuwa sai ya rika tsara yana duban bakin gaske. Sannan mu sani cewa soyayya kaɗai ba ta rike aure, duk da cewa soyayya tana da kima a cikin aure, don haka ma Allah ya lissanta ta a cikin Alkur'ani. A cikin aure akwai tausayi da jin kai, ka ji tausayinka ta ji tausayinka, ka ji tausayinta ta ji tausayinka. Ba ta da lafiya ta ga ka damu, me ya faru gare ki, me ake ciki, menene tausayi. To don haka dole waɗannan ababai na rahama da jin kai da tausayi sai akwai su tsakankanin ma'aurata har kafin a samu aure ta nasara ɗorewa. Sannan akwai mutunta juna a cikin aure. Ke mutuncinki ne, namijinki mijinki shugabanki ne, iyayensa iyayenki ne, kai kuma ka rinka jin cewa wannan matar amana aka danka a hannuna, ya kamata kar in bari ta salwanta. Ta hanyar haka za ka mu'amalance ta, kai ba shugabanka bace bai ta, amma da sai ka danka a hannunka. Amma ita kuma kai ta rinka jin shugabanin kai shugaba ne. In ku biyu duk kuna da wannan filin sun a cikin zuciyarku, to aure zai ci nasara ɗorewa. Amana ce na karɓo daga wani gida, ba zan so in salwantar ba. Amana ce aka ɗaura min jama'a suka zama shaidu, Allah zai tambaye ni a kai ranar tashin kiyama. To sai mutum ya daya kula da wannan amanar, ke kuma shugabana ne, dole in yi masa da'a ta matsayin shugaba, kar in yi masa rashin kunya, kar in yi masa tsiwa, kar in yi masa rashin mutunci, duk wannan abu ne. Sannan kuma miji ya rika ganin fa cewa na auro wancan ne daga gida kaza, amma fa in tabbatar ba daga sama ta faɗo ba, tana da dangi tana da yan uwa, dole in yi itirafi da danginta da yan uwanta, in yadda da su. Abinda nake nufi yadda da su, ma'ana in yadda yan uwanta su. Wani abu na iya tasowa ta buƙaci ta je, ko da ba ta je ba ni in sa ta je, in hankalinta bai kai na ta je ba, abin taya farin ciki ta je, ta taya farin ciki ne in ƙarfafe ta je. In wani abin baƙin ciki na ta je ta saya, ne in ƙarfafe ta je, wani lokacin a gaban je da ita. Wannan abu na nuna maka cewa ashe ba daga sama aka je ho iya ka tafi ba, a zuwa kai ka auro ta a gidan uwa da uba da yayye da kanne, wanda kuma aurenka da su ba yana nuna alaƙa ta ta yanke da su ba. Da yawa daga cikin mazaje ba masu nan haka, ita ma kuma ya kamata ta san haka, kai ma ba daga sama aka jiro ka tafi ba, kana da iyaye, kana da dangi, kana da yan'uwa, dole ta yadda cewa danginka dinnan ta mutunta su don ta fitar da kai kunyarsu. Kowa ya ji cewa matar wannan tana da mutunci, matar wannan tana da girmama mutane. Ya kamata ita matar ta yi haka, shi namijin ya yi haka. Don waɗannan idan ba mu yi su ba, duk yadda aka samu soyayya tsakanin saurayi da budurwa idan suka yi aure babu waɗannan, sai wannan soyayya ta rikice ta zama kiyayya. Dan kai ba za ka so ka shigo danginka kullum ana zargin matarka, ita ma ba za ta so ta koma cikin danginta kullum ana cewa mijinki baya da mutunci, baya da kirki. To duk a cikin abin da aka ce ba ta da kirki, kai sai ka kalla da adalci, kar ka ce su da kaina sun kai farwa, kamata ya ka kalla da adalci. Shin haka ne, laifina ne, sai in gyara, ba laifi bane bane, in je in tara su in musu bayani. Ke ma sai ki lura da irin waɗannan al'amura. Sannan kuma dole ne yawanci 'yan mata su lura da ƙawayensu, ƙawaye na gaskiya na fi sabilillahi da ƙawaye na bogi, akwai bambanci. Akwai ƙawayen da lokacin da suka yi aure za su nuna sun yi farin ciki a fuska, amma haushi suke ji a zuci, kin bar su kaɗai sun yi kwanta a titi. Da haka duk yadda za su yi su zuga kike fito za su, waɗansu 'yan matan ba sa gane wannan. To mace mai wayo ita ce wadda takan yi ƙoƙarin warware matsalar ta tsakaninta da mijinta, ba ta faɗawa ƙawayenta. Mace mai wayo ita ce wadda ba ta saurin kai ƙarar mijinta gida, saboda idan ce kai ƙarar shi sau ɗaya, na farko ba zai ba iyaye haushi ba, ce kai na biyu, ce kai na uku, tun ba su fara jin haushinsu ba sai su fara jin haushinsa. Kila kuma kun haihu ɗaya, biyu, uku, kuma kuna ƙara haihuwa, su kuma suna ƙara jin haushinsa. sau yadda ce kai karan mijinki wajen iyayenki sau yadda kika bayar da dama su ji haushinsa da haka yaso da dama take koye ba za ta kai ba da akwai matan da za ga an yi mata aure ta girma gandandan shekara 20 gida ta fada komai sai ta kwashe ta fada to irin wannan aure ku bayar da nasara wanda kuma komai sai ta fada a kawayenta kuma kawayen kwashi kwarar to ita ma auren ta bayar da nasara a cikin kawayenki akwai wanda za su rinka zuga ki dan saboda dan kin fito su aure miji akwai irin wannan ayi ni na ga irin wannan da ido da anan Kano kuma na gane abota na gane a wannan sura kawa ce har kowace na iya sa kayan kowa ta fita unguwa wannan sai aure wannan ta zo ta tare a gidanta ko san a gidan take kwana a gidan take yi ne ta dauki kayan amaryar ta sa wai sai take wa mijin ladabi wa ai mijin kawatan duk abinda wancan amuriyar ba ta iya ita kuma ta rinka yi har dai suka yi dabara ita da mijin suke haɗuwa a wuri suke zance shikenan ita kuma da mijin ya zo an yi wani abu sai ta faɗa wa kawar to ya za a yi in ba dai ina ganin dai kina yadda kike haƙuri da mijin nan na cikin abin da ya ba a cewa komai sai ya zaki a cikin haƙuri kuma kar ya zaki sai ta hura ta kawai aka sake ta ba a yi sati ba sai ta zai ce a yi wani zai aure kin ji wani zai aure eh wani zai ce zai har yanzu wata zan kowaye ba sai da ta samu invitation din sai daga cewa a ce wannan kawai ta suke za a aure wanda suke zaune a tsaki ta suke sa kayanta to akwai irin wannan saboda haka ya kamata ƴan mata da ma'aurata su yi hasara sannan mazaje da dama sukan tarayar da abin da ya shafi wajibinsu na haƙƙin matansu wajibi ne ciyarwa da shayarwa wajibi ne abinci da sutura wajibi ne wurin kwana waɗannan wajiban ko baka karanta mutum littafi ba ya san su cewa wajibi ne ya ciyar da matarsa wajibi ne ya mata tufafi wajibi ne ya sanar ɗakin kwana nashi na kansa ko wanda yake na haya sannan wajibi ne kwanciyar auratayya haƙƙin matarsa ne a kansa ko mutum bai je makaranta ba a karanta masa littafi ya san wannan to amma wajen gudanar da shi ne ake samun matsala misali tufafin nan sai ka samu a ƙasar Hausa miji baya wa mace tufafi sai sallah sai kuma ita haihu a ba ta zanen haihuwa wanda suke rarrabawa ne kuma za su rarraba 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 da sai in dace ta da zai sauki hankalin yan mun zo da karshe za a yi rarraba rarraba ni ma in sha da awa ma zai zai tankuna ya kada wata kuma ta kuma ta ne wa ba haka wani ma sai haɗe ya ce da kuma abinda nake so in ce a nan wurin shi ne inda ake samun tukuri wajen ya za mu aiwatar da wannan sai ga cewa tufafi sai su ɗaya a shekara sallah karama idan an yi ba kowa ke yi na babbar sallah ba kuma wani kuma ya yi karamar sallah da babbar sallah ɗin in ba haihuwa ce ba kuma sai wata karamar sallah ta zo ko babbar sallah ta wannan tukuri ne kai zo kai dinki kai ma daga karamar sallah da babbar sallah ba ka sake yi ba tsakaninka da Allah wannan kuma ya karanta mana dai an taksuwa a izak ta saita in ka danka kuma bai taba gidanka wannan to kaga nan ta zaro matanka kaya din nan zaka yi ne bil ma'ruf ba a san kai mata qawlu ta yadda sai so da a shekara ko ba a san kai al mubazzaranci na ke tare ni kai abin da kake so a sa maka kayan da kai ma zaka gani kai wa matanka kaya na fita kunya din wani abu ya taso ta sabga daidai karfinka dai kayan abin da kine daidai karfinka sannan kayawa matarka kaya kai ma za ta rinke maka kwalliya da ranar da yamma da hantsi da bayan lishai kullum tana maka kwalliya kana gani kana morewa haka kai ma kake so sannan miji mai dabara ma shi ne zai rinka zaɓar style din dinkin da za a yi ba a za ta rinka zaɓe ba don akwai mijin da shi ba ruwansa ka sa kaya baibai koko ta sa daidai koko ta sa bulu ya yi kibar wasa jangau ta sa kibar wasa da ka'ida in za a sa tamfa a gidana ni zan zaɓo ta ni zan zaɓo irin yadi ga irin wanda nake so ya burge ni iri kaza shikenan ranar da ake rana na san irin kayan da nake so a sa ranar da ake sanyi na san irin wanda nake so a sa ranar da aka tafi da limshi na san irin wanda ake so a sa da daddare kuma na san irin wanda nake so a sa ba inda za a yi daddare za a sa maka wata riga mai katon butar a kirji ba za a yi ba wannan idan kuke haka tsakaninku da matanku za ku samu kwanciyar hankali mai yawan gaske za ku samu kwanciyar hankali mai yawan gaske amma yawancin mu ba kai dai ko dai ka bata kudin da zai zo ba ruwanka da zo tana nuna ma wannan ta yi ba ka kowane na abin nan sai ta yi wannan ta shi
Allah na ce ta yi haba ta yi
kai ba gidaje ne ba ka iya soyayya wallahi ba ka iya soyayya kwata kwata sannan kuma ta je ta sa kayan ta gitta ta gabanka ka yi banza da ita ta saki gittawa ta yi kare kai na ta dawo sai ba kai kowane irin comment ba ba na ba wani aliki wallahi sai ta kai tiya kama ta idan aka yi wannan so uku ana nan sai ta ce da Allah zan je barka an haifa dangi dan ita ka'idar mace idan ta ado tana son a kalle ta a ce yayi kyau ko kai ka fada ko ka bari ta fita unguwa ta nuna wani ne da haka idan kana so ka rage yawan zuwa unguwar ka kai da kanka za ka yi wannan kai wallahi wace ke yi kyau sai ka tana jin daɗi ba sai ka je unguwa ba dan ka fada mata kalmar ki yi kyau kalmar ina son ki kalmar kina da kyau abu ne kalmomi ne da mata suke so duk wanda yake so ya rudu mace ya ce kai kina da kyau sai ka tana ka wallahi kila ba daga matukar baka faɗin wannan kalmomin za ta rika tambayar da zuwa unguwa a kan kai kuma abin da suke so in ta fi jan guwa da keta ta inda maza suke ba wai sai an yi wata magana ba in ta ga an kalle ta haka ta wai ta ga an sake kallon ta to in ta biya wanda da ka faɗa mata wannan abin a gida ba sai ta fita wajen ba sai ta ki barana haka sai ta fita da haka ya kamata ka kiyaye wannan sannan kuma da yawan mu muka dauka wai daga waɗannan guda hudun an gama komai ba dai akwai abinci ba akwai sutura akwai ɗakin kwana sannan idan yana buƙatar su zai zo wajenka to an riga an gama ba ta da haƙƙi na hira tattaunawa shawara waɗannan kudu suna da amfani shawara duk suna da amfani ka neme ta shawara ko da ba za ka yi aiki da ita ba ka neme ta shawara ko don ka koya mata tunani ina so ku dama yana shawarce ki wani abu ina son in yi kaza ina son in yi kaza mai ke gani idan ta dan yi don sai ka ce na baki kwana biyu ki yi tunani ki faɗa min abin da kike yi abin da kike tuno mai amfani ki rubuta dan kike manta zan sai ki tambayar ki GB ka ba ta assignment shagaltuwa da za ta yi da wani abu yanzu ka hada ta ce ka rage lokacin ta na shirme ka mai da rayuwarta ta zama gaske idan ba ka yi wannan ba sai ta zama shirme ba za ta zama gaske ba sai ka tuntube ta mai kika tuno kai fa kana da abin da ka yanke sai ka ce kaza da kaza da kaza sai ka ce to dadi amma saboda dalili eh to kaza ina ganin saboda kaza sai ka ce ni ko ga abin da nake gani da ina ganin kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza ita kan zai ce eh gaskiya na kan yafi yanzu a dan ka kare ta ka ilmantar da ita ba tare da ka dauki chalk akan blackboard ba ka ba ta wani ilimi na rayuwa a hankali haka za ku yi tai haka za ku yi tai sai ga cewa kana ƙara wayar da ita tana ƙara zama mutum ga ta yarinya amma tana tunani irin da 'yan shekara 30 irin shekara 40 wato tunanin ta ya fi ƙarfin shekarunta amma idan ki kyale ta haka a hannun 'yan wasan kwaikwayo shikenan ma'ana ta sa wannan kasar ta cire ta sa wannan kasar ta cire shine kawai daga nan gurin take karɓar saƙonni ba daga ayoyin alƙur'ani ko hadisan manzon Allah ba shikenan ta riga ta cutu wata rana ka je ka samu wani kasir kai na ji wani kasir da aka yi sa wannan kiti idan kin sa ki rubuta min abin da kika fahimta cikin abin da ki kare kasir shafi daya ka ba ta assignment kasir din nan 90 ne awa 1 da rabi yanzu ka kwace awa 1 da rabi daga shirme dan za ka tsaya tana ji a nutse abin da ta fahimta ta rubuta maka abin da ta fahimta ta rubuta maka in ta yi makaranta ka sa ta kace to ki juya mai shi tunda Hausa ki juya mai shi da Turanci ko kuma ki juya mai shi da Larabci inda Larabci ne ta dan kama Larabci ka ce ki juya mai shi da Hausa abinda kika ji ga kasar din da nan Larabci juya mai shi da Hausa duk ka fata assignment da wayo
amma ka zo ce kullun sai kallace kallace ce kullun sai kaza,
to me za ta yi in ta daina wannan din? Baka ba ta canjin sa ba, amma da dabara za ka ba ta canjin wannan, sannan ka zo ku yi hira din nan yana da dadi. Amma yawancin mu ba ma hira a gida, sai ga yanzu daga nan wurin in ba dan wannan wazan ba, wani na wurin mai balangu, wani na wurin mai shayi, wani na wurin mai ne, kuma wazan ka fata na gida wai sai tan an riga an tashi karfe 12 sannan ya tuko, in ma ta yi ado dan kai har ta kwanta barci, yawan barci ya jika mata kuma su yar hodar da ta ba duk ta riga ta dame da yawan barci. A wannan lokaci in ka je sai ka ji kana jin haushin ta, kuma kai ka ga ka zo da wurwana ka gani, amma ka bari lokaci ya kure ka gani yanzu an banda irin wannan wa'azin ko wani abu ka wance wannan, wallahi babu yanda za ka kai goma sai mun a waje goma ba taimaka a waje duk me ya amfani ka, to goro kenan. Sannan goma na taimaka a waje, wannan gaskiya magidanta suna yin sakaci a kan wannan. Sannan sai ka ga wani yanzu koke-koken da mata suke, sai ga wani namijin ba ruwan shi da matarsa wata biyu wata uku ba ruwan shi da ita, akwai matar da shekara guda na mijinta bai taɓa neman ta ba tsawon shekara guda, in ta je gida ta faɗa ta iyayenta sai to ki yi hakuri mana, ai kowa hakuri yake, kin rasa shi ne kin rasa sha ne, a'a shi ma idan ya je sai ce wai ai yana nan da buhunan sukari a gidansa da buhunan shinkafa, to dan Allah tuwo ka wani ina ruwan ta da wani buhunan fasarar ka, wannan kai ta sha ba, ai ba dan shi kadai yake yin aure ba, yana da muhimmanci amma ba shi ne aure ba shi kadai. Abin da yasa za ku gane ba shi ne aure ba, a gidansu mahaifinsu na ba su tuwo, in wanta ya aure za ta je gidan wanta ta ci tuwo, in karanta ba ya aure za ta je gidan karanta ta ci tuwo, za ta je gidan mafauta ta ci tuwo, za ta je gidan kawaye ta ci tuwo, abu ɗaya ne wanda kai kaɗai za ka yi a duniya kai kuma ka ki yi. Wa ani makwabci dangi ba wanda zai wannan sai kai kaɗai kai kuma ka ki yi, wai kuma kana ga ba kai laifi ba, wato abin mamakin karanta din ma kai ba kai laifi ba, karanta din ma kamar Allah ba zai tambaye ka ba, wannan kuskure ne dan haka haramun ne. Haramun ne mutum ya kone cewa matarsa tsawon lokaci ba tare da wani laifi ba. Mutum yakan kone cewa matarsa ne idan ta yi laifi da sunan ladabtar, maza Allah ya nuna mana wannan. Maza Allah ya kone cewa matansa saboda sun yi masa laifi yake saduwa da kowace daga cikinsu har ma yake shiga takunansu don sun yi masa laifi, amma bai yi sama da wata ɗaya ba, kuma so ɗaya yi wannan tsawon wata ɗaya. Amma yanzu kai matarka sai ka kaura ce masa shekara ɗaya, shekara biyu, wallahi na ga wata baiwar Allah ta same ta ce shekara ta bakwai rabon ta da mijinta, ta nuna wani yaro yana yawo ta ce tun da na haifi wannan yaron zuwa yanzu mijina bai neme ni ba, ta rame tana kuka kamar sanyi in banda tsoron Allah ta ba su ji wani ce fasikanci ba, to amma yawanci mazaje ba su abin nan, kuma abin da zai baka takeici shine iyaye ba sa jin laifi a kai, ta ce to ai muke rasa shi ba, duki biki rasa shi ba, wannan kalmar tana da bahaushe wai bata rasa ce bata rasa shi ba, ko ka tafi yanzu yaran da kula da hankali ai kuna sana da wani bawan Allah da matarsa ta kawo shi kara wajen Umar bin Khattab cewa kullum ya mallale yake sannan kuma ya waye gari da azumi, sai Umar bin Khattab ya ce ne mai zauji kai kin mole da miji ya mallale da azumi, ta ce na ce ba kullum fa ya kusa kwana yana sallah sannan da safe tashi da azumi kai kin mole da miji. Sai ɗaya daga cikin wanda suke tare da shi ya ce Halifa baiwar Allah nan ta kai matuƙa wajen kawo ƙara, amma na fahimci ba na farga ba ka gane ta ba, ya ce me kake nufi, ya ce a abin da take nufi mijinta ba ya neman ta wajen saduwar aure, ya ce to tun da kai ka gane ƙaranta to na ba ka izini yi hukunci tsakaninsu, yasa su kirawo mijin. Kai me yasa kullun azumi kullun daddare kiyamul layli? Yace tsoron Allah, ayoyin da ke cikin suratul Na'ali da ayoyin da ke cikin kaza auya ku zafin fi taqallubihim fa ma hum auya ku zafin ala taqawwud. Wannan ayoyin duk suka hana shi wannan. Yace ka tsoron Allah ka dai ka raba ku tsoron mutane. Yanzu muqaddara matanka hudu za ka yi rabon kwana ɗai-ɗai, kowace mace a cikin kowane kwana hudu tana da kwana nawa? Yace to muqaddara qiyamul lailinka da azuminka su ne mata uku, ita kuma wannan ita ce ta hudu. To ka ga kenan za ka yi kwana uku kana azumi da qiyamul laili, amma a da hudu babu azumi babu qiyamul laili. Za ka dai wannan. Kuma na wasa mu ya kalle shi yace ban san ba me ya fi burge ni. Shin yadda ka fahimci karar da ka kawo ko kuma hukuncin da ka zartar? Deka na nada ka alkali a gari kaza. Mahallu shahada nan murab. Umar dan Khattab halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda ya kyale wani ma'aurati ba haka kawai ya kaura cewa matarsa har kai kwana hudu. An yadda an ba shi dama kwana uku dan ya kiyamu lailansa dan ya me zai, amma ana hudu dole yana tare da ita. To ina da kai za ka zo yanzu kai wata shida ba ruwanka da matarka, wani ya kwana 40 ba ruwansa da matarsa, wani ya shekara ba ruwansa da matarsa, sannan kuma ta kai kara wajen iyayenta ba a yi ba, ta kai kara wajen ka kai ba a yi ba, kuma duk wanda ta faɗa wata a ce wai ki haƙuri. Wannan kalmar ki haƙuri kuma mutane ya kamata su fahimce ta, akwai abin da ana iya haƙuri, akwai abin da ba a iya haƙuri. Buƙatar mutum a matsayinsa na mutum, na abin da zai ci da abin da zai sha da kuma buƙatar saduwa. Duk bukatu ne da Allah ya ɗabi'anta da ɗan adam a kai, bai sai firewa kansa su ba. Ɗan adam ba iya cewa daga yau na yi tawaye na daina cin abinci, ba iya cewa daga yau na yi tawaye na daina cin abinci, haka ba iya cewa daga yau na yi tawaye ba ruwa na da mace, dole zai ci awa. In ko har kaga ma ba ka da sha'awa to ba ka da kamala ta bani adam. Sha'awa ɗin kamala ce ta ɗan adam, ya zanto kana da sha'awa. Ke ma in kin ji ba ki da sha'awa to ba ki da kamala ta bani adam. Amma abin zargi a shari'ance biyan bukatar waɗannan ababai ta hanyar da ba Allah ya haramta, ta hanyar da Allah ya haramta, kamar ka dinwa sai ka je ka sato ka ci, to nan da zargi yazo. Ka so tufafi sai ka je ka sato ka sa tufafi, nan da zargi yazo. Ka ji sha'awar mace ka je ka nemi ta banza ka yi zina, ki ji sha'awar namiji ki je ki nemi fasiki ya zina da ke, to a nan da zargi ke zuwa. Amma asalin sha'awar ba zargi ba ce, hanyar da ake bi a kwantar da sha'awar ita ce da shari'a za ta zarga ko ta yi. Yan abin ya zama aure a yabe shi, yan abin ya zama ba aure ba a zarge shi. To don haka yana da kyau iyaye su kula kan wannan. Duk wanda ka kawo kara ta ce ga mijinta ya kawar da ce mata, sai a kirawo shi a yi masa wa'azi da nasiha a ji hankalinsa. Cewa ai tana da haƙƙi a kanka, ya kamata ka kiyaye wannan. Kai yanzu za ka so ƙyarka ta shiga cikin hali kaza, kai yanzu za ka zanto yarka ko ƙawarka ta shiga cikin hali kaza, to ai kuma wannan ɗin yar wani ce ƙawar wani ce. Yadda ko kai ba ka son naka abin ya same su, ko kuma ba san irsa ko ƙanwarsa a turkarsa ta ko a wulaƙanta ta a gidan aure. Da haka yana da kyau wato mu rinka lura da waɗannan al'amura, don sukan kawo matsaloli na cikin gida masu tarin yawan gaske. Zaman hira tare da iyalinka a lokacin hutunka yana da muhimmanci. Ka ji matsalolinta, ka ji matsalolinka, ka ji matsalolin gidansu, wanda kila za ta faɗa ma kai da abokin shawararka, ka ba ta shawara ta warware. Ku tsara yadda za ku gina gabanku a cikin rayuwa. Allah ya fara ba ku zuriya, kuna tunanin makomar ƴaƴanku. Wannan hira tana da matuƙar muhimmanci ta tsirar ɗan adam. Sinadari ne mai ƙarfi wajen sa rayuwar aure ta ɗore. Amma ya zanto kwata-kwata ba ruwanka da mace, sai in sha'awa ta kama mutum sai da dare yazo. In ya biya buƙatarsa kuma shi kenan. Wani fa daga lokacin da biya buƙatarsa da matar, wato shimfiɗar ma ya tashi, wani ɗakin ma ya bar mata ya koma ɗakinsa. Ina soyayya take a cikin wannan? Mayyammaci ne, yunwa ta kawo ka, aka baka abinci ka tafi, amma baka da wani bambanci da wannan kenan. Amma duk mutumin da yake akwai soyayya, ko da saduwa ko ba saduwa, yana tare da matarsa. Duk mutumin da yake akwai soyayya, ɗaki baya raba su da matarsa. Shimfiɗa ba ta raba su da matarsa, da zafi da sanyi da damana, duk wanda haka ne. Duk mutumin da yake akwai soyayya zai kokarin ya nuna matar yana kaunar shi, ita kuma za ta kare mutuncinsa. Za ka iya wa matarka laifi, yana da nauyi ɗa namiji ya zo ya ce da miki laifi, Allah baki hakuri, ba kowa ke iya wannan ba. Wani zai iya wannan ɗin ya ce ki hakuri, abu kaza da ya faru kuskure ne irin da ranar zai iya faruwa. Ba sai ka faɗe shi ba ta hanyar da kake ganin za ka wulaƙanta. Wani kuma zai iya dabara sai ya wanke abin, ya san yayi laifi shi ne ba zai ce Allah baki hakuri ba amma za ki ga take take sai yana wadansu ababe sunan su Allah baki hakuri kawai haka sai ki danki yazo da su su ce wallahi na wuce ta kwana asibiti na goshi wata shi mai kyau daga za ta dace da ke da so miki kaga dai wannan Allah baki hakuri ne da wayo ai na ga wani abu kaza na so miki ai ina tafiya sai na ga tanjirin da yake awa na ga ya kamata ya mutata tanjirin a gidan nan ai ina ta awa sai na sanar kai ai ba a sha furusal ba ga ai bada lemo da Allah dan yanka furusal kuma tare za mu sha kaga dole sunan shi Allah baki hakuri amma dai da wayo Allah baki hakuri Allah baki hakuri amma dai ta hanya wanda take akwai tsafta kuma za ita kuma idan tana da wayo tana da hankali to shikenan sai ta bazar sai komai ya wuce idan kowa ce sai ya fara kowa a wai sai ya fito ya ce Allah bani hakuri to wani babba zai haka ba ko da yadda zai ita ma wata din tana da wannan girman kan ta sun ta laifi ba za ta ce maka Allah baka hakuri ba amma sai ta yi wadai sai yin wadansu abubuwa wanda za ka haka haka kawai sai ka je ka dawo sai ka ga ta wanke kayanta ta goge ta fefe su da turare me yasa ne haka yau tana sanar da zuwa wane ne wane ne me za ka sha ruwa za ka sha ko zoko za ka sha ko lemo za ka sha ko sirma milk za ka sha ko waye tsara abubuwa da sabon kaga dai kuma wannan da dabara Allah baka hakuri wannan yana kawo dadin aure yana kawo dadin aure yana kawo morewa cikin aure wani kuma zai mata laifi ya san yayi mata laifi to sai ya dabara zai bada hakuri din da wayo a wani lokaci yana sai ta je unguwa yace sai je shi da kansa zai je saboda ita ba abin da ke burge ya mace a duniya ta je unguwa a ce mijinta ya zo su tafi tare a ce kana da buhawa ko kana da mota ko kana da wani abu a ce ya zo kuma idan ka zo ka ce ba gaggawa kake ba kai kwakin gefe guda a ce in ta gama ina nan ina jira ba shi ma zai fito mu tafi ba an in ta gama ina nan wai ai kike sarauniya wallahi jin da take ta fi matar sarki a ranar eh sai ga kowa a gidan sai ta sallama da ke ya zo za mu tafi wai ya zo ai yazo za ta yi sallama da kowa wallahi eh wanda ta eh wallahi yazo za wallahi baban sadiq yazo za mu ci mana aminu ina ta kabar na bisa ga wannan aure ubangiji ta ala sai ya barka Allah ba da wannan lafiya mana fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara rayuwa mai inganci tsakanin su da matarsa amin kuma mana fatan duk waɗanda suke son su aure ba su halin yi Allah ba su yi su kuma maza ne ko mata duk wanda ke son ya aure ya ubangiji ka ba su ikon ya aure kuma ka haɗa su da abokanan zama waɗanda suke da dai amin jama'a hakikanin gaskiya gabe yanzu ne in an ce zan dace haka zan dauka shawara zan yi rabewa amma taruwar ko ita ba ni kwarin gwiwa kuma na ga dai yan uwana ne matasa sun kunya da ku bani mahalli da gurbi a cikin sahun matasa gaskiya wannan a taruwar ku a wannan waje don ku nuna zumunci ga shi ango shi ya bani kwarin gwiwar har ubangiji subhanahu wataala ya tunatar da ni abin da na faɗa muku wanda abu ne ba a rubuta ba kawai ya zo da ka abin da nake tunowa ne cikin abin da ko na karanta ko kuma na ganta a cikin rayuwa Allah ba su sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon zai ta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon kwace mata dukkan ma'aurata da suke cikin halin kakanuka ya ubangiji ta alaka ba su zaman lafiya ubangiji ta gadar musu da fahimtar juna a tsakanin su dukkan ma'auratan da suke zama na rashin jituwa Allah ka sulhunta tsakanin su Allah ka sanya albarka cikin auren su ka sanya albarka cikin auren su sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yanzu a fito da nama ban ko ana raba abinci yake ne sandan dai mu ko muna ansa tambaya ko ba haka ba eh dan kar kowa da ya dan yare ne ne za a yi walima za a yi du'a zai akai kaga aboki ya je gidan aboki baya nan ya zauna, wani har ya ci abinci, wani har ya yi wanka, wani ma yana da wani za a dafa masa abinci. Wannan kurakurai ne wanda sun saba addinin musulunci, da haka ya kamata a kiyaye. Kuma sakamakon haka an ja samun barna mai yawa, barna mai yawa ba za su kidayu ba, kaga aboki yana neman matar abokinsa, ko kuma koda bai neme ta ba kaga sun sarkafu tsakanin shi da matar. Dan wani abu da ya kamata ku sani shi, ko zance kake da wani yake raka ka, in ya fi ka iya zance zai kwace maka guduwa. Wallahi wata rana ya kai kuskure ka je ka dace da sanata ina wane Allah sarki ba ka zo da shi ba, ma'ana ya fi ka iya zance, ya fi ka iya kare mula, ya fi ka iya adu, ya gama da kai to ballan sana abokin ka aboki ma haka ne. Saboda haka ka daina shiga da abokananka ajiya zauna da matarka ana hira, wannan ya ci karo da koyarwar addinin musulunci. Aiki na gwamnati kala-kala, idan mace za ta yi aiki inda za ta cakuɗu da mata ‘yan uwanta kadai babu laifi, ko kuma inda za ta cakuɗu da yara waɗanda ba ba da gai ba nan ma babu laifi. Kamar a ce likita ce ta mata, ko pediatric doctor likitan yara, kaga za ta yi mu'amala ne da mata ko yara wannan babu laifi. Ko ƙwararriya ce ta fuskar aikin karantarwa, za ta karantar a makarantar 'yan mata ko makarantar yara da babu laifi ba, kaga babu laifi zo a cikin waɗannan. To amma sauran ayyuka da za a cakudu tsakanin mazaje da mataye, wannan suna da haɗari mace ta yi, sai fa in ya zama larura. Yawanci yake zama larura, mace na iya samun kanta a cikin maraice, babu wani wanda ke kula da ita, sannan kuma ba ta da wuri, ko mijin ya gaji ya ko kuma ya mutu, kuka ba nan dole ta kula da ‘ya’yanta. Irin wannan mace babu yadda za ka yi ka haramta mata shi ne, bisa ga larura ta samu kanta a cikin wannan kunci na rayuwar da ba wanda zai rike ta. Amma matukar akwai mijin da zai rike ta ko uba da zai ɗauki nauyinta, to abin da ya fi alkhairi shi ne mace ta haƙura da dukkan aikin da zai zanto tana cakuɗuwa tsakanin maza da mata a cikin dan lalacewar ta kai matuƙa. Ba wai ta aka yi ta ɗaya idan ta yi ta zama fasuka, a'a akwai fasukan mazajen da ba za su kyale su ta gama lafiya ba, waɗansu matsayin su ɗaya a ofis ta, da haka za su iya mata magana ko ta yi mata magana ita da kanta, waɗansu kuma shugabannin ta ne ma kaga za su umarce ta ko su hana ta status sai ta yi kaza ko kace. Bari in ba ku wani labari, wata bayar Allah ta taɓa samuna, ina karatu a labirari da daɗewa ba, wannan kisa ta ɗan daɗe, da ta same ni sai ta cewa da ni Allah ina son magana da kai, sai mafi tawali na same ta ta ce da Allah ina son ka taimake ni, na da kana karanta littafin larabci, ka ba ni rana ɗaya ko biyu a mako a duk inda zan same ka ko ka same ni don in karanta harshen larabci da wannan kana. Ya haɗa ki da harshen larabci ki dai ki jire islamiyya ma, ta ce ya ita ma'aikaciya ce tana da NCE, ta je ta nemi aiki a ma'aikata ta ilimi, aka ɗauke ta a matsayin malama. To amma fa an yi gwagwarmaya da ita akan an nemi ta bada mutuncinta har kafin ta zama aiki da kyar ne, ta haye wannan da ta haye wannan. To kuma inda za a yi kwastin dinta nan ma aka nemi, ba za a tura ta inda ya dace ba har sai ta bayar da kanta. Allah ya taimake ta haye wannan makarantar da aka kai ta ga makarantar kawai da ya ga cewa boko ta iya kawai sai ba ta arabi, sai ta arabi za ta karanta, in kuma ta ki ya rubuta da kwana kanta ya rubuta cewa ba ta iya aikin ta, ma'ana dai akwai matsaloli masu tsumban yawa kan irin wannan, aka yi kursa ta mata akan su yi wani abin da bai dace ba, akwai namijin da matar ta sake zai ba yau tare ki zai, da na faɗo ta magana cewa tun mace tana son a yi ba mata sana sai idan ta yi ado a kalle ta kuma a ce masa ta yi kyau. Wata baiwar Allah ta ce mun shekara ta biyar tana aiki kuma tana ganin a ce za ta iya tsare kanta ba wani namiji da zai keta ta, ya ce amma a cikin shekara ta shida ba mu Allah a ma'aikatar kullun sai kwalliya sai zo sata a gaba yana tsugata. Kace wallahi tun tana jin haushin sa sai ya zanto cewa in tayi kwalliyar mata su sanya gani dan ya fada. In tayi kunshi ce ya tayi ba kunshi kai wannan kunshi har da ya kawo lalla. Matar aure ce. Kace inda Allah ya taimake ta ana cikin wannan kawai ta aka mata transfer daga wannan wurin. Ta je ganin wannan mutum. Kace amma zuciyarta ta fara saboda yaudara kala kala irin tsananin. Kin ga nan yayi ruwa musulmi lokacin da ake miki maganar aiki ba zargin ki ake ba dan wadansu matan da an yi sai sai an zarge su ake cewa su mutanen manza ne a'a wato mazan ne wato sun kai wasu kawai dan iya yaudarar yamu da kuma su fara da haka dai ba za a aiki ba sai an samu kai cikin larura da kunci wannan babu yadda muka iya mace mace ta zauna cikin kaskancin da ba ta da shi ba ta da ta amma matukar tana da mai kula da ita to ya kamata aikin ta zanto inda za ta kula da mata ne yan uwanta ko kuma yara waɗanda ba ba su ba wallahi.